اللهم صل على سيدنا محمد الفاشل ما أقول لك الخفل أهل محشر الله عليه وسلم الحمد لله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة شدنا بهذا المحضر ولفاد فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر. Amsar mutanen sa da shi Annabi Lutu bata zama ba fasar cewa ku fitar da mutanen Annabi Lutu da shi da jama'ar sa wato daga cikin wannan alƙarya ta ku. Lallai cewa su mutane ne wanda suke neman tsarkaka ga buran duburan mazaje. Sai muka tsayar da shi da shi da iyalinsa in banda matarsa guda ɗaya wadda ta zamo mun ƙaddara su daga cikin wanda za su wanzu cikin azaba. Sai muka yi ruwan azaba a gare su shi ne aka jajjefa musu duwatsu daga wutar sijjil. Wannan ruwa ya munana shi ne ruwan waɗanda aka yi wa gargaɗi amma ba su bi gargaɗin ba har suka afka cikin azaba.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقوا.
كشي غوديا تثبت على الله باين هلكت دس وين كافرين وين دسك ايكتا دير ابن دسك ايكتا وين دسك بنجي ما ملا باين تن دقى النبو نوه زوا مثلا النبو صالوه زوا مثلا النبو هود زوا مثلا النبو نود امن تثبت غريش بدي وين دا يسابع وبنجي يسابع النبو da irin abin da aka aiko su da shi to mun ji irin sakamakon sai da ya kasance. To kenan idan mutum kuma yanzu shi ya zo hayyace wa irin ayyukansu aka ga babu mara hankali kamar sa kenan bayan duk ganin waɗannan ayoyi da irin abubuwan da suka kasance da annabawan da suka shuɗe da kuma mutanensu. Shi wannan aiki na ƙarshe da aka ambata aiki na wani ya zai lahi neman maza ga junansu babu mafi munin aiki a cikin dukkanin sa'o kamar sa. Ma'aikin sallallahu alaihi wasallam cewa aka samu mutane suna aikata irin wannan aiki na mutanen Annabi Lutu to da wanda yake yin da wanda ake da shi duk kashe su zai kuro a jefe su baki da Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala to shi ya tafi akan cewa wannan hadisi a zahirin za a dauke shi duk wanda aka samu suna aikata ayyukan neman maza to za a sa su a rami a jajjefe su mutu ko sun yi aure ko ba su yi aure ba. A nan ba sharaɗin magana ihsani ko rashin ihsani mana sun yi aure ba su yi aure ko kuma jefe su za. Amma shi a gurin Imam Shafi da kuma Ahmad bin Hanbal su kuma sun suke ganin cewa haddin kamar irin haddin zina ne wanda ya yi in ba mai aure ba ne a masa bulala kamar yadda ake wa mai mara aure in yi zina a masa guda 100 shi ma guda 100 za a yi masa. In kuma ya yi aure ya aikata irin wannan aiki shi ma a sashi a rami a jefe kamar irin yadda ake jefe wanda yake mai aure idan ya yi wani ya zina in yi zina. Amma Abu Hanifatu da Umaru Allah ya ƙara masa yadda shi kuma sai ya tafi akan cewa ba ma haji kwata-kwata akan wanda ya aikata wannan. Shi kuma a gurinsa yana ganin abin ya girma haji ya fi ƙarfin haji ne don duk irin hajjin da za a yi mutum ba tsakaka zai yi. Daga shi abunsa ba haddin ma gaba ɗaya tahziri ko duk irin abin da alƙali ya dace wa mai aikata irin wannan aikin to ya iya masa. In ya ga dama ya sa tsinke kan sama in ya ga dama ya sa shi a kuma buɗar rai da rai in ya ga dama ya masa bulalle in ya ga dama ya yi wasa da shi ko ya kore shi da gari bai da ya ga dama dai ma'ana sai tahziri. Amma haji ana yi wa mutum ne don ya tsarkaka ga buran laifi shi ko wannan laifin Abu Hanifa yana ganin cewa ba irin laifin da ma zai yi wa a wanku ga buran sa bane. Da haka in mutum ma ya yi to shi abuwan sa ba ma haddin gaba ɗaya. والعياذ بالله. وسلام على عباده الذين اصطفى gaisuwa ta tabbata da kuma aminci ga bayin sa wanda ya zaba su ne annabawa wanda suka zo da wayannan sakonni su ko wayanda aka halakar to nisa a cikin azaba ya tabbata gare su
Allahu khairun mamun
shin wai Allah shi ne mafi alheri ne a bauta masa ko ko wanda kuke taranta wanda su cikin bauta da kuma kan ku sune kamar za a bauta wani
Allahumma salata samawati wal ardha وَأَنَّ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
kine da su wane ne wanda ya haƙa ji waye ya haƙiƙa ji halittar sammai da ƙasai sannan kuma ya saukar da ruwa gare ku daga sama sannan ya fitar da tsirrai wato wanda suke mabambanta a gare ku daga cikin ƙasa ya fitar muku da lambuna wanda suke ma'abociyar ɗaukar idanu masu kyau wanda suke fitar da furanni iri iri duk waye wannan aiki
Ma kana lakum an tunfiqu shajaraha
ba zai yi gare ku ku iya fitar da tsirrai da kuma bishiyoyi a cikin waɗannan lambuna ba amma ubangiji ya yi muku haka
ailahumma allah
shin wai akwai wani allah ne tare da ubangiji
bal hum qaumun ya'budun
bal dai su mutane ne wanda suke suna sauka daga kan gaskiya ya zuwa ga taranta wani da allah a cikin bauta
amman ja'alna kananan wa ja'alna laha anharan وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا
تمبايي سو wane ne wanda ya sanya kasa ta zama matabbaci gare ku wanda ba ta karkata da ku ko tai tangal tangal ko ta kifar da ku kasan nan dai ga ta nan duk inda ka je duk irin abin da zaki akan ta ba zaka fadi wai saboda kasa ta motsawa tana nan kyam in ka ga fadi kai ne ka fadi ko ko dai ka tafi wa daidai ba ko kafa ka san gulle ko ka zame a wani wuri ko wani abu da ya faru amma ba dai kasar ce ta girgizar da kai haka fada ba to ubangijin da ya iya wannan ko ka hau tudu ko ka hau tsauni ko ka gangara cikin rami duk zai tana nan a tsaye kyam ba tare da ka fada ba baka jibe ba ubangiji shi ya wannan gwaninta shi sanya kasa ta zama karari gare ku matabbaciya sannan ya sanya ƙoramu kuma a tsakankanin ƙasar daga wannan gari zuwa wancan gari suka tada korama sai ka tsallaka gada ko kuma ya sanya wani kogi mai zai kewaye wata ƙara daga cikin continent da yake da su akwai kogin da ya kewaye Afirka akwai kogin da ya kewaye Asia akwai kogin da ya kaza wani kogin ya ratsa daga nan ya je san duk wannan kuma bai sa ƙasar ta narke ko ta zagonye saboda ruwan ko wani abu irin wannan ubangiji wannan gwaninta sannan kuma ya sanya duwar wasu kuma a cikin ƙasa wanda yake su suke ƙara kafe ta ba ta motsawa sannan ya sanya matsari a tsakankanin koguna guda biyu kamar da makaranta marjal baharaniyar ta kiyani koguna ne guda biyu ga su sun kwararo suna dukan juna suna marin juna amma kuma Allah ya sanya barzahi a tsakanin su ba za su haɗe ba wannan mai tsananin daɗi wannan mai tsananin zarfi kuma a tsakanin su ga wani kadarko da ido baya ganin sa kai da idan ka ba za ka ga wata katanga tsakanin su ba amma kuma sun haɗuwa duwa yi wannan gwaninta tambaye su
ailahumma allah
dole za su amsa su ce Allah ne da zaka tambaye su akwai wani abun bauta kuma tare da Allah din
balaktaruhum la ya'lamun
bar dai mafi yayawan su ba su san cewa ubangiji shine abin tsayantawa da bauta ba
amma ni jibul mansara idza da'ahu
wane ne wanda yake amsa wa mabukaci idan ya kira ubangiji sannan yake yaye cuta ga buransa na daga talauci ko kuma rashin lafiya waye yake wannan ubangiji shi yake yin haka waye da alakon kulafa a lardi sannan ubangiji shi yake sanya ku ku zama mamaya a ban ƙasa bayan da ya halakar da alƙaryatu da kuma al'ummatan da suka gabace mu kuma sai ba mu gadon ƙasa ya zama mu ne mamaya a cikinta
Ailahumma Allah
shin akwai wani abun bauta ne tare da Allah kaɗan ne ƙwarai suke wa'azuwa da wannan wa'azi da muke yin ji ubangiji tambaye su wane ne wanda yake shirye da ku ya zuwa ga inda kuka dosa a cikin duhun dare ko a kan dandaren ƙasa ko kuma a cikin kogi mutum ya hau kogi kogin da yake shi nan iya ganin ka ba harma zai ce ko ina ka ga ruwa ne amma ba za ka ga jirgin ya yi ɓatan kai ya yi wani waje daban ba inda ya dosa can zai ji ba za a ce ya ɓata hanya ba ko mutun ya tashi yanzu da yake lokacin ruwan sama jigin sama ne a tashi zango wani lokacin tashi masu cikin dare za a tashi sai karfe 9 ko karfe 10 sai a tashi a ci an kama hanyar misali za a je Saudiya ba za ka ji mutun ya balla a America ya bata sai ba za ka ji jirgin ya balla a Togo ko ya tafi ba zai wani waje ba da sai ya tafi inda nan ya dosa kuma ya je haccin da waye shiri da shi zaga hanya gashi kuma a cikin duhun dare ko ku a ban kasa din ma mutum ya hau mota ko ya hau keke ko ya hau da tafi da kafa ga duhu ga dare amma kuma wannan ta hanyar gidansa ba yaji duk wa yake shiri da ku zuwa ga hanya ba ku kwacewa wane ne wanda yake aiko iska ta zama mai bishara wato a gawanin rahama ta sa kafin saukar ruwan sama sai ga iska ta zo tana karkadawa duk waye wannan shin akwai wani abin bauta ne tare da Ubangiji lallai Ubangiji ya girma magabaran abin da suke taranta wani da shi a cikin bauta wane ne wanda yake kagar halitta cikin wato mahaifin iyaye mata tun daga mani sannan kuma wane ne zai sake dawo da ita bayan ta mutu wane ne wanda yake azurta ku daga sama da ruwan sama waye yake azurta ku daga ƙasa da tsirrai da suke fitowa kuna diba kuna ci akwai wani abin bauta ne tare da Ubangiji ce ne da su ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ku zo da abin da yake na hujja gare ku in kun kasance wato masu gaskiya a cikin abin da kuke faɗa cewa akwai wasu allolin da suka tunsa da abin bauta musu to ku kawo su mu gani cine da su cine babu wanda ya san abinda yake fake a cikin sammai da kuma ƙasa na daga mala'iku da mutane ba wanda ya san abinda yake fake Ubangiji ya ɓoye shi kabarin kowa illa Allah Allah kawai shi ne san abinda ya ɓoye ba kuma wanda ya san yaushe za ta sha alkiyama kowa dai mamun ga kawai yake yi duk a cikin gaibu babu gaibu da tafi nauyi irin wannan gaibu sanin tashin alkiyama hatta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a habibin an-sa'id cewa ya man mas'ulu an habi alamin sa'id da nan cewa kuma duk wasu abubuwa an tambaye shi da suke koyi din yakan fada akwai abubuwa da yawa da maki Allah ya ba da labarin za su zo kuma su zo ko kamar yadda hadisi ya fada maki Allah ya tsaya a cikinmu a wani mukami daga hudowar rana ko daga alfijir har ake sallar asr maki Allah hudu ba yake yayi ta hudu ba yayi ta hudu ba a wannan tsayuwar sai da ya ga mana ma kana mai ku duk abin da ake kafin mu zo in ji sahabbai duk abin da ake nan gaba har tashin alkiyama sai da maki Allah ya fada bai rage wani mutum wanda zai wanda yake wani jagayya in dai zai tara kamar mabiya 300 a ƙarƙashin su sai da maki Allah ya gaya wannan sunansa da adireshin su to duk wannan yana nan akai abun ma bai zo mai kima das da yawa daga gaibin da maki Allah ya bada labarin ta amma magana tashi alkiyama sai ce a wannan arfa take ke mal mas'ulu anha ya Allah min sai kaga o ma shi una ya ne ba su ba wanda ya san radda da tashi alkiyama ba wanda ya san bari dai iliminsu bai risku zuwa ga lahira ba ya takaita ne ga duniya kawai duk abin da zai faru a duniya shi suka sani amma daban da lahira bari dai sun kasance a cikin kokonto a gare ta bari dai su sun kasance a babban makantarwa an rufe zukatansu ga buran sanin alkiyama ko kuma yadda da za a yi ta wa'annan da suka kafirta sai suka faɗa a cikin musunta shin alkiyama suna cewa yanzu idan mun kasance turbaya da mu da iyayenmu yanzu a ce nan gaba kuma za a taso mu sake dawowa mu zama mutane haƙiƙa an alkawarta mana wannan da mu da iyayenmu tun kafin yanzu amma waɗanda suka mun mutun tun farko har yanzu ba sun dawo ba dan haka mun muna ganin wannan kurin tsatsuniyar mutan farko ne babu wani tashin alkiyama da za a yi
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
سيني رسول كي تفيها أبان قصا sannan ku duba ku gani yaya ƙarshen waɗanda suke masu dagawa da kuma musun tashin alƙiyama ya kasance
wala ta'ban alaihim wala lahum dinin ma yankurun
karka da mukan kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama a bisa abin da kafirai ke aikatawa sannan karka zo a cikin kuncin kirji daga abin da suke musun tashin alƙiyama da shi
ويقولون من هذا العدو إن كنتم صادقين
suna cewa yaushe ne za a tashi alƙiyama in dai kun kasance wato masu gaskiya ne a cikin cewa da shan kiyabar to ku ga mana san da za a yi ta
kullabi an yakuna rajulakum ba'd alladhi tasajinun
sai da suya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kusance zamo abinda kuke gaggawa zuwan nasa ya kusanto ku yana dab da ku lokaci kin kani ne rage
wa inna rabbaka lahu ghadabi 'alannas
duk wanda ya mutu kamar da nake tunana ta a kullum shi alƙiyama sa ta riga ta tsaya da aka san da suke ta tambaya yaushe za a yi yaushe za a yi ashe Badr na kusa ana zuwa Badr da aka kashe miliyoyi to kuma ina sauran tashin alƙiyama ai an gama ne da an kashe sun tashi eh
wa inna rabbaka lahu ghaliman annas
lalle ubangijin ka ya tabbata ma abocin fadala ne ga mutane sai dai da yawa-yawa daga cikin kafiran maka ba su kasance suna gode wa ni'imar Ubangiji ba da ya musu ni'imar ita ce jirgin da azaba ai hatta a ce ba ya azaba da wuri ba sai an je lahira za a yi ai ni'ima ce sauran annabawa duk mun je da Allah ya kare da shi da mutanensu mun je da aka kare da su wanda dai suka sarrafantar da annabawa nasu ba su imani ba nan take ake turo azaba wani an turo iska ta busar da su wasu an daka musu tsawa su murmutu wasu an kifar da garin fajalna aliha safilaha amma su al'umma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mu kenan wannan zamanin sai zama an jirkinta zamu ukuba ko dai me muka yi ma dai to ubangiji ya bar abin sirri tsakanin mu da shi sai an je lahira sannan za a yi kuma mini amma da yawa kafirai har yanzu ba sa gode wannan ni'imar ita kanta ni'ima ce a ce ba ya azaba ba sai an je lahira Allah ya ce shi lallai ubangijinka ya san abin da kirazon su ta ɓoye sannan ya san abin da harasan su kuma yake bayyanawa babu wani abu wanda yake fakacce a cikin zammai da ƙasai ba ce yana cikin littafi mabayyani shi da lauhil mahfuz ko mai Allah ya yi bayanansa take da shi
inna hadhal qur'ana
lallai wannan alƙur'ani yana kissantawa ga banu Isra'ila wanda suke samammu a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Yahudawa wanda suke na zamanin Annabi Muhammadu da kuma Kiristawa wanda suke zamaninsa Ubangiji yana kissantawa musu mafi yawa daga abin da suke saɓani a cikinsa amma duk wannan kissoshi da yake faɗa na labaran annabawansu da mutanensu to da saɓani suke a kansa su kansu ba su san hakika yadda abin ya faru ba sai da Qur'ani ya zai na faɗa musu tukunna lallai shi alƙur'ani shari'a ne ga maran ɓata sannan kuma jin tsaye ne ga mummina ga maran azaba lallai ubangiji ka zai hukunci tsakaninsu a wurin alƙiyama kamar yadda zai hukunci ga wasunsu zai hukunci wato tsakaninsu baki ɗaya da irin hukuncinsa ubangiji shi ne mabuwayi ta cewa zai rinjayi kafirai ya musu azaba masani ne kuma da ayyukan bayansa ka dogara ga Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin isar da aike lallai cewa kai kana kan gaskiya wacce ke mabayyaniya shine addini wanda yake mabayyani Ubangiji yana saba misali tsakanin sha'anin kafirci da kuma musulunci ko imani sai yake saba misali wato da makafi da kuma kurami wayanda su kurami ko an gaya musu in kai kafa kowa fasaha harshe wajen bayani kai ta faɗa ba dai zai ji ka balle ba abinda kake so kamar da bakawo kuma inda duka kai da gwaninta wajen tsarawa da rubutawa ba zai karantawa dan bai gama abin da ka rubuta din ba to haka kafirai suke da kai ke cewa innaka la tusmi'ul mauti ya rasulullahi ba za ka iya jiyar da matattu magana ba sai daga sun mutu me za su ji kuma wala tusmin summa du'a idza wallahu mudbirina kamar da ba za ka iya jiyar da kurane magana ba suka juya baya suka ce ba sa son jiji su kafirai kenan ba yadda za ka yi da su
وما أنت بهاد الأمي عن ضلالتهم
كيف كذبوا من شرية مكافي قبل أن بتنسوا بها
إن تسمعوا إلا من يؤمن في آياتنا فهم مسلمون
باقوا ذاك إيجير وازن تنكا نقوم فهين تدشي فهين سائر تكر بابا فهين دي إيماني دا آيو مشينا نقر آياني وان دي ذمو مسلمين لغا تكنسوا تشيني كوي دي فهين تكا
وإذا وقع القول عليهم أقرضنا لهم دابة من الأرض تكلمهم
da zarar magana ta akwai a kansu shine wato azaba ta kankanta gare su lokacin da muka nufi mu saukar da ita to shikenan sai mu fito musu da wata dabba daga cikin ƙasa wanda za ta dinga musu magana ita fitowa wannan dabba yana daga alamomin tashin alkiyama kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa ana sabani cikin wata dabba ce za su dawo an ce na ƙarfi salihun ce amma suna cewa ba ita bace wata dabba ce daban Allah zai halitta ita ma nata aikin za ta zo ta yi wannan dabba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da zarar ta fito to an rufe kofar tuba duk wanda yayi wanda da ma ya riga tuba shikenan ya tsira kuma ya bi aiki yana aiki na gari wanda bai riga tuba ba har wannan dabba ta fito to ko wani din tuba zai ko zai tsige saboda hawaye da kuma rarrashin ubangiji Allah bai saurare shi ba ba za a saurare shi ba an rufe kofar tuba shikenan dabba za ta fito ne wato daidai lokacin da Annabi Isa mace ta fita gare shi yana dawafi a Ka'aba tare da mutane bayan ya sauko duniya kenan zai zo yana dawafi a Ka'aba tare da wanda suke tare da shi ana cikin haka kurum za a ji wani ruguji a cikin dutsen Safa Safa tana naƙuda za ta haihu kurum sai dai a ga wata dabba ta so turo kai waje daga cikin dutsen sai ta kuma uku tana fitowa ba ta gama fitowa ba duk mutane sun firgita gaba ɗaya kowa tsoron kwana uku kuma ba tsaya fice ba tohuwa take ta yi zirzirzirzir haka sai ta kwana uku mata gama fitowa daga cikin dutsen ba to da zarar ta fito shi kenan zance ya kare za su dinga magana da mutane kamar yadda mutum yake magana da mutum ɗan uwansa ta yi magana da larabci ga laraba ta yi magana da kowane irin yare ga kowane irin yare in hausa kake ji hausa ta yi ma in indiyanci kake ji ta yi ma indiyanci in ma fulatanci in yarabanci ba wani wata iyawa ita all round ce kowanne ya yi ta iya haita gyama daga mutum yana sallah ta ce ka tsawai ta sallah ka iya yadda zaka iya dan daga yanzu shi kenan ka yadda sallah ta dan ma za ta zo da abubuwa guda uku a hannunta za ta fito da su da sanda Annabi Musa aminci ta bata gare shi da kuma hatimin Annabi Sulaiman wannan hatimin shi za su dinga buga mutane a goshi da wanda ta bugawa in mumini ne kawai sai a ga an rubuta anta min ahlil janna in ka fudi suna buga mai ga rubuta anta min ahlin nari kai dan wutan wannan rubuta dan aljanna wannan rubuta dan wutan duk sai ta wa duniya gaba ɗaya santi kowa kuma cikin kankanin lokaci Allah zai huwace mata ta gama da makan ta shiga wasu garuruwan har ta zo buci ma eh ta zo kanan ta zo Abuja ta zo duk inda kake ko bila ta shiga ta leƙa ma sai to anta min ahli kaza dan wutan ne na da halika ma ko ina sai ta shiga to daga nan an rufe kofar tuba ba wani magana tuba kuma ko ka tuba ma kai a banza in dai na ma kana kan tuba shikenan ka gode Allah in ko baka kansa to shikenan wannan mun gode Allah yana daga ni'ima da ubangiji ya mana da ya boye sarkan bayan sa amma daga wannan lokacin ya zo aitona asiriya fa in dan wuta da kai yanzu shikenan ko ma sani yanzu ko kana da biyar ka lafiya lau in ma dan ina da kai Allah ne kada ya sanya da kai Allah ma dai ya samu yan aljanna amma dai ko ma ya kace dai Allah ya boye sirrin ka ne wannan sai shi sai kai amma lokacin da za ta fito kuma shikenan abu ya zo Allah ke lalle mutane sun kasance ba sa yin yaqini ga ayoyin mu ba sa ba da gaskiya da alqur'ani wannan alkiyama ka ambaci wuni wanda yake a cikin zamu tashi ko wace al'umma zamu tashe ta jama'a jama'a daga cikin waɗanda suke sare bantar da ayoyin namu na daga su waɗannan kafirai da suka shuɗe da ma na yanzu na zamanin kai rasulullahi da zamu tashi kowanne sannan kuma sai a rarraba su jama'a jama'a kowanne su ware waɗannan wani irin kallar kafirci suka yi ga irin kalar su sai a fito kware guri guda su ma masu irin kalar sabo kaza su ware guri kaza su ma masu kaza kowa haka za a yi Allah ya ce shi
hatta idza ja'u qala akazzubtum bi ayati wa lam tuhinu biha ilma nam ma za kuntum ta'malun
hasa yayin da suka zo filin hisabi sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fada gare su yanzu kun sai laifantar da ayoyi na shine annabawa na kun sai laifantar da su ba tare da kun kewaye da sanin abin da suke dauke da shi ba ko ku a menene abin da kuka aikata ne ni me ya jawo ku zuwa ga salifantar da su
o qala qawlu alaihim bima zalmu fa hum la yanqun
sai azaba ta kankanta gare su da sabon abin da suka zance sun yi zalunci da shi sai ya zama ba sa furci domin ba su da hujja da za su iya fita wa ubangiji
ألم يروا أن أمرنا يذكر فيه والنهار مجرى
ثم سكني بني سوى مولي مكسن يرانا تزمى مكسن يدري زمى واتون سوى غريسو نهوتو أغريسو سنة مكسن يرانا تزمى فتلا أوجان سيد الله سبحانه وتعالى أبنشي
إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون
للي أسكن وانسانك أبن أمبتو akwai ayoyi masu nuni zuwa kudurar ubangiji tabaraka wata'ala amma sai ga mu'minai wanda suke ba da gaskiya da Allah wannan da za a busa kaho to a wannan wuni sanda Allah zai umarci Isra'il ya gusa ta farko ce ne to a wannan rana fa fa zai amantu samawati wa ardi duk wanda ke cikin sammai duk wanda ke cikin kasai fazi'a shikenan zai sumi ma'ana zai mutu ko da Allah ya ce fazi'a amma mutuwa yake ne da an buza kaho karon farko da kuma mutuwa biyu amma ba kowa gabaki ne ba ko wanda za su saura shi sai Allah ya ce illa man sha Allah sai wa'anda Allah ya so su kadai ne ba za su mutu ba to an yi sabani cikin su ne wa'annan kowa daga cikin masana akwai abin da ya fassara da shi dan Abdullahi bin Abbas yana ganin cewa shahidai shahidai saboda su shahidai wanda suka marmuta a filin yaki dama Allah ya faɗi cewa su inda rabbina yarzuquna farihina bima atiku la tasbuna allazina kutubi fi sabilillahi amwata kar ku tsammaci wanda aka karkashe a filin yaki dauka addinin Allah kaman bata tuni a'a bal ahya'un inda rabbina yarzuquna sura yunus na go ubangiji Allah kadai sai inda ya koye su kawai amma su ba mutuwa suke ba to dama so wayannan tunda barayu ne da rayuwa ta abada ko da yake a zahiri shi dama sun yi mutuwar da ake son a yi da haka shikenan sun wanzu kila kuma ba wannan bane mala'iku ne guda hudu su ne man sha Allah hudu sai na Jibril shi Isra'il mai busa kafan ba zai mutu ba sannan da shi Mika'il mala'ikan arziki da kuma Azra'il mala'ikan mutuwa wayannan hudu su ne hadaman halara to sanda za a busa kafin su za su wanzu ba su tashi mutuwa ba tukun ba yanzu ba sai kuma guda biyu daga cikin annabawa su ne annabi Idrisu wanda shi dama mun karanta a kisansa a baya cewa ya riga ya yi tasa mutuwar kuma an tabi shi domin shi ya nema a ɗanɗana masa mutuwa ne an ɗanɗana masa kuma kuma aka dawo mai da ransa aka tafi aka nuna masa abubuwa a sama duk ya gangani aka je aljanna ya ce ba zai dawo ba ya zo kenan Allah ya ce kuma sha'ana da haka shi ma mutuwar ya riga ya yi ta kuma har ya farfado kinan da za a busa kaho ba zai kara yin wata mutuwa ba sai kuma annabi Musa mace ta fita gare shi shi ma saboda ubangiji da baraka wata Allah kamar yadda ya faɗa lokacin da ya nemi yana son ya ga Allah ko arin ya anzuru ilaika an zan tare ni walakin zan da wani falan ma ta zalli rabbu ai ka ga da ƙarshe fa har da Musa sai ka annabi Musa ya faɗi su man ne mana matacce ya yi wata mutuwa shi ma'ana sannan ya tashi falan ma a faƙa mana ya tashi kina ya farka shi kina kana subhanaka ta ilaika wa ana awwal mu'mini to tunda an yi wannan shi ma ya riga ya yi tasa shi sa ma aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da za a tada ni sannan za a yi busa ta biyu ubangiji zai umarni a je a fara tada ni daga kabarina kafin kowa ya tashi ina farkawa sai in ga annabi Musa yana riƙe da matsayin jama'ar ƙarshe ya rike kafar karaga ubangiji to ban sani ba ya riga da farkawa ne kuka dama san da aka mutu shi ne mutu ba haka manzo Allah ya faɗa hadisi da haka wannan yana nuna cewa kamar shi yana cikin wanda dama shi ma wannan fafazi a din ba za ta shafe shi ba illa yana cikin illa masha Allah ala kulli hal da akwai wasu da za su rage hadda iblis shi ma san da za a buza kaho ba zai biya ma ba ba zai burbu biya domin shi ma ubangiji ya masa alƙawarin cewa zai ya ce anzirni ko ila yumi ba sura qala innaka minal munzirina ya rige masa alƙawarin zai saurara masa sai ƙarshe sai kowa ya zo mutuwa iblis din sai ga bayan kowa to shi ma yana cikin wanda za su saura illa man sha Allah farkon wanda za a fara karkowa a cikin su shine iblis idan ya zama an yi wannan gusa in aka gusa nan kowa faduwa zai mutu ko me kake kuma ko a ina kake komai lafiya san ka fi kowa lafiya a duniya faduwa ka mutu ba ta magana lokaci yayi kawai da an busa shi yana manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ce wannan kaho to yana da kofofi a jikinsa adadin rayukan al'ummar duniya gaba daya da haka da yana nan a hannun Isra'il kullum jira umarni kawai ke jira a cikin busa yana buzawa to kowa ransa zai fito ne shiga cikin wannan kafin ta kofar da dama aka tare da bai shi sai su shiga nan gaba ɗaya su taru ana ake tara rayukan bai a yanzu dai ana mutuwa wasu na wanzuwa yau wannan ya mutu ga wancan ya mutu ji wancan haka haka wanda ya mutu ransa nan zai je shiga amma ran da aka buza to kowa to wani gaba ɗaya za a tuba shikenan sai ubangiji tambayi shi wato azra'ilu shi ne ɗaukar ran ke da shi azra'ilu yaya waye ya saurari ce ubangiji ba wanda ya saurari sai iblis sai kuma bawanka jibrilu da mika'ilu da asrafilu da wannan bawan wulaƙantacce da kuma kai ubangiji mai girma mun muka saura ce to zai taɓa kuma iblis idan ubangiji ya ba shi dama dama yake yi gida a zai ɗauko iblis to duk makaman yakinsa da ya san yana ɗiba an zai kawo ran kafiri duk tanadin azabar da ya yi kwari na ɗaukar ran kafiri sai ya ɗago ta gaba ɗaya sannan ya doshi inda iblis ya yi idan iblis ya hango shi ya so sai ya arci in ya dinga gudu zai kai bangon duniya yana zuwa sai sadda a zara irin a can a tsaye da birnin da ya gan shi zai dawo da gudu ya sake dawowa ya yi yamma sai ya kuna lamba yana gudu ya jaba ƙarshen duniya sai sadda shi a can a tsaye yana da birnin in ya gaga zai dinna cikin kogi ba hamaliya ya yi ta ƙasa ya yi ta ƙasa sai ya biya ta ɓoyar baya sai ta da zara irin a can duk inda ya ba gudu gudu sai ya bar shi ya gama duk wasan gwagwayar na sannan sai kama shi ya cire ransa irin mafi azabar cire rai to lokacin bai kama shi zai kwallon ƙara yana kai wa Allah hurwa ta ubangiji ina rarrashin ka kai min izini in je in sadada ga kabarin annabi adam dama dai saboda annabi adam ka rakata shi to ya ki ya sadada ga adam yanzu kuma yana so ya sadada ga kabarin sa dan a yafe masa ubangiji ya ce kalla ai dama ta kare a ciro rasa a kawo ubangiji ta bar mata sai sake tambaye sa waye rage ce daga jibril sai mika'ilu sai asrafilu sai wannan bawan wulakantacce sai kuma kai ubangiji ne girma to shikenan dauko min ran mika'ilu dama na tambaye shi ne shi saboda rarraba arziki ga halitta to ba halitta da rarraba arziki dauko min ran ya dauko ran shi mai kawo sai rawa kuma shi daga bi sai saura jibrilu da asrafilu da wannan bawan wulakantacce da kai ubangiji ne girma to dauko min ran jibrilu domin na ta naje shi ne dama saboda kai wahayi kuma yanzu ba wanda za a yi wahayi shi ma daura su ya sake tambayar sa sai wa sai daga Isra'ilu sai wannan bawan wulakantacce sai kai ubangiji ne girma to dauko ran Isra'ilu shi dama aikin zai busa kawai ya busa a dauko ran Isra'ilu shi ma sai wa ya rage sai daga wannan bawan wulakantacce sai kai ubangiji ne girma Allah ya ce da shi mut faɗi ka mutu girma sai ya faɗi ya mutu sai ubangiji ya kansa kirari tabaraka wata'ala jalla wa ala ranar hakikar mulki ya tabbata ubangiji sai bai bar da mulkul yau ma sha Allah ya ce in ya faɗi bai da mulkul yau dinnan sai an shekara 40 zai ba kansa amsa daga san da ya ce da mulkul mulkul yau it ba wani mai ko wasi ba sai an shekara 40 ubangiji sai lillahi alwahid alqahar ni kai ba wani mai iko kuma yanzu sannan ya fara tada wa'annan hadiman halala su hudu nan su za su fara tashi su ne ƙarshen mutuwa su ne farkon tashi haka ma insha Allah ya faɗa hadisi sune karshen mutuwa sune farkon tashi sai zo hada manzo rayi dole sai dusu kasannan daga nan sai kuma ta da ma'aikin Allah sun za a aika su je su rako annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai ga tashi manzo Allah shi kadai zai fara tashi kafin ko kowa ya tashi sallallahu alaihi wasallam to illa man sha Allah kenan kowa zai mutu daga an yi wannan gusa sai wanda Allah ya ga dama shi ne kuma an ce daga wannan gusa ta farko zuwa gusa ta biyu da za a yi kuma wanda ita kuma ta biyu ake tashi za a yi to shekara 30 ne tsakaninsu wallahi alam kila kuma shekara 40 kamar da hadisin yana sai bayan shekara 40 ubangiji ya amsa ya ce lillahi wahid qahar to sai a tashi kuma dan yin hisabi kowanne daga cikin bayi sai ya zo ubangiji tabaraka wata'ala yana mai kaskan da ke a gaban Allah
وترى الجبال حاسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
كان غنين جيرك كان غنين دواسو كي كان تصمان ان شوا ا تذكره سكي ا غوري غدا با سامو دي اما كما غودو سكي كما يند جيرجي شي غودو ان شاء الله
سبحان الله الذي اتقنا كل شيء
wannan ba shine halittar ubangiji wanda ya kyauta ta halittar komai lalle ubangiji masani da abin da kuke aikatawa wanda zai zo da kyakkyawa ita ce kalmar la ilaha illallah a wurin alkiyama to wannan alheri mai kyau lada mai gwadi zai tabbata gare shi daga sababin wannan kalma da ya furta su wanda suka zo da wannan kalma to suna masu ba da gaskiya ga Allah dama da tsirin firgicin da za a riska a ranar alkiyama da haka suka tsira. Wanda zai zo da mummuna shi ne kafirci taranta wani da Allah cikin bauta to wannan kuma za a kikkifar da fusakunsu a cikin wuta. Ba za a sakanta muku da komai ba sai sakamakon abin da kuka ce kuna aikatawa ne daga shirka da kuma sako. Kadai dai an umarce ni ne in bauta wa Ubangijin wannan gari shi ne Makka wannan wanda Ubangiji ya haramta wato bana ya alfarmantar da ita. Ita Makka Allah ya sanya mata alfarmantar musamman. Irin abubuwan da yake halarta a wasu garuruwa shi ba halarta a cikin Makka. Kamar farauta a cikin harami bai halarta ba, kamar zubar da jini a cikin ta bai halarta ba, ko bishiya ba a cirewa haka barkatai duk abubuwa da yawa saboda alfarmar ita garin Makka. Kowane abu ya tabbata ne ga Ubangiji. Ni an umarce ni ijma aiki sallallahu alaihi wasallam in zama daga cikin musulmai. An umarce ni kuma in karanta alqur'ani shine in kira in zuwa karatun sa. Wanda duk ya shirya gare shi hakika ya shirya ne dan kansa domin ladan gare shi zai koma. Wanda kuma duk ya bace gaban hanyar imani to wannan ka ce ni dama ina daga cikin masu gargadi ne kawai ba aiko ni dan ciwon ayyukan bayi ba. Ka ce godiya ta tabbata ga Allah da sannu Ubangiji da baraka wata Allah zai zuna muku ayoyinsa sai ku gane su. Lallai Ubangijinka ba mabari ba ne gaban abin da suke aikatawa dukkanin zai sakanta musu da shi lokaci ne kawai ake saurare. Wannan ita ce suratul Qasas sura ta kissoshi. An kira ta da suratul kissoshi saboda abin da Ubangiji ya bada labarai da dama a cikinta game da al'ummai da dama da kuma annabawansu musamman labarin Musa da Fir'auna wanda Ubangiji ya zazzare a cikinsa. Wannan sura ta sauka ne a Makka baki ɗayan ta amman da fadin Ubangiji innal ladzi faraba alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad to ita wannan ba a Makka ta sauka ba, ta sauka ne a Juffa lokacin da ma'aikin Allah yake tafiya zuwa hijira tsakanin Makka zuwa Madina. Kuma ayoyi 88 ne ko 87 bisa tsakanin kira'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allah shi ne masani da abin da yake nufi da waɗannan harufa. Wancan nan ka ayoyi, ayoyi da littafi wanda yake bayyani shi ne Al-Qur'ani.
نذروا عليك من نبأ موسى
ومن رعون للعجل لقوم يوحون. من أكثر يا محمد صلى الله عليه وسلم لكسك الله بارك عن نبو موسى لكما برعون لكسكيا سبو دمزاني واندسكي بارك جسكيا دعبون دمكي زن صدقي
إن برعون على بلد وجال أهل أشياء يضلعوا كائبة منهم يرسلوا عملاءهم ويستعي نساءهم.
Lallai cewa Fir'auna ya yi girmama abin ƙasa shi ne ƙasar Misra inda ya maida kansa wato a matsayin abin bauta. Ya sanya mutanen garin Misra ɗin suka zama hadimai gare shi, yana raunanar da waɗansu jama'a daga cikinsu su ne Banu Isra'ila, yana ma yayyanka ‘ya’yayensu maza wanda aka haifa wai don gudun kar a haifi wanda zai tafiyar da mulkinsa. Wa yastahyi nisa'ahum, sannan kuma yana rayar da matayensu. Shi Fir'auna wata rana yana bacci sai mafarki sai ya ga wata wuta kamar gobara ta taso ta yi gadan-gadan kuma daga cikin gidajen Banu Isra'ila su fito. Banu Isra'ila su ne mutanen nan Musa, shi mutanensa sunan su Kibdawa, amma a gari dai ake rayuwa. Akwai ƙabilar Kibdawa su ne mutanen Fir'auna, akwai Banu Isra'ila su ne mutanen nan Musa. To sai ya ga wai wuta kamar gobara ta taso ta tinkaro daga gina da zimbabwe isra'ila ta zuwa cinye shi. To ya farka a firgice ya sha wuya a mafarkin, ka sa akwai mafarkin da an kai sai ka tashi kai ta guni kai ta ajiye zuciya ka wuni ma baka duk ka tsorata. To Fir'auna ya sha wuya da ya tashi shi kenan sai ta raba da gaicin zuwa fasara masa me wannan. Aka zo aka bizi abin da ya faɗa suka ce to mu dai abin da muka fahimta wato wani za a haifa wani yaro ne za a haifa a nan gina da zimbabwe isra'ila ya gani kuma zai zo shi ne sanadin halakan mulkinka, wannan shi ne abin da mulkin ka yi gini. Zai ce to ba sai na bari an haife shi ba dai, in ce sai na bari an haife shi ba. Daga nan kurin sai ya ɗebi wasu unguwan zomomi haka, unguwan zoma ya ɗebi su aiki su dinga yawo a cikin gidajen Banu Isra'ila duk inda suka zama mace mai ciki to sai su dinga bibiyarta, su ta bibiyarta har ta haihu. Da ta haihu sai a ga mai ta haifa, in namiji ne kurum ba wata magana yanka shi zai jaririn. An mace ta zai kyalita, haka ya dinga yanka wasu ya dinga sai da ya yanka jariri 20,000. An ce mafiya da haka ne a cikin Banu Isra'ila saboda ɓanna. Amma duk wannan abin da yake Ubangiji ya ce ka gaya musu, wanda kake gudun a gidanka ma za ka raine shi, ka za ka raine shi ma. Eh, shi zai raine shi. Ta haka abin ya tafi ba, saboda haka har babu annan wuta ta samu ciki. Ta samu ciki, sun ce Yohanazu. Ita ce ba haushe yake cewa Yohanazu, Yohanazu ake cewa, sai ba haushe ce Yohanazu ba. To da ta samu ciki ta ciki yana girma suka lanta, sai suka dinga bibiyar gidanta suka dinga har ta haihu. Ran ta haihu suka zo suna zuwa sai daga cikin ba suke ya can haihu, su sai ayyuwa wani haihuwa ce ina ciki ta tura man da ciki ai ta mun yarda da ke ba. Tana jin sun yi sallama gidan da masu zuwa su go ta ruɗe ta rasa inda za ta dana. Lokacin an yi hura wuta a cikin tandirin gurasa inda ake gasa gurasa ɗin nan ta yi jajajar saboda ruɗewa kawai ta jefa yaran ta ciki a nan Musa. Amma da kiyayewa da ta Allah hannun Musa bai ce ba komai ta bace masa ba abin ce masa. Suka shigo suka bincike ta su dubu mamanta suka gaba ruwa a ciki su dubu duk irin abin da za a gane alamar mai jego da shi sun duba babu. Allah ya ce ya ɗauke komai a jikinta kamar ba ita ba. Suke ta bincike su duba akwati su duba wane ne din cikin gidan suka bincike. Amma Allah ya makanta da su wasu iya duba tandairu ba saboda ba wanda yake tsammanin jariri a cikin tandairu. Sai zama ba su iya duba nan ba. A yanzu yanzu abin da suke sai suka fice. To ta shayar da annabi Musa ɗin na 'yan kwanaki wajen ana cewa kamar wata uku. To amma tsoro kuma kullum yana damunta karfa su zo su gan shi karfa su zo su gan shi. To shi kenan sai muka masa wahayi da Allah kamar da zamu ci. Amma wahayi na ilhama sai aka kimsa mata cewa to ta je ta jefa shi a ruwa kuma Allah zai dawo da shi ka tijjan. To sai ta samu wani masassaki wanda yake aikinsa sakar kamar najjari ne wato kafinta ya sassaka mata sunduki zata wani abu shi amma ba ta san sundukin ba ta san ya zama yana da kofa ko tsaga inda ruwa zai shiga kamar kwalla-kwalla suke so a yi shi ya zama wato dai kamar ya samu bishiya ya fafake ta ya yi shi yadda yake wato babu mahaɗa ba ya kusa za a bubbuga shi ba ba ta san tsaga a jiki to sai ya ce mata tambayoyi shi ina nake da wannan irin sunduki haka kina siffanta sunduki ina nake da shi haka ce a ba ruwan kan shara ya ba zana ko ki gaya mu abin da nake da shi in miki ko kuma ki tafi ki in ba zan yi ba to ya ki sai ta faɗa to ta kaji kaji yadda aka ɗa na haifa kuma namiji ne kuma ka san abin da yake faruwa a garin nan in na bari za a halaka min ɗana shi ne nake son je in adana shi a ciki kuma in na san dabarar da zan yi ta ce a ce shi ba kuma to ki je an jima ki dawo sai ki karɓa jikinsa na bari tana fita sai ya fita shi ma sai gidan Fir'auna sai ga da Fir'auna a cikin mulkin sa da jama'a sa da komai kwala mai kira kran kai da Fir'auna ce ya aka yi kuma sai kawai Allah ya rufe basira sa gaba daya kokolwar ta tushi ya rasa mami ya zo mami fa nani kawai kan masa gwani shi ai can nan ya rima ka kore shi da Allah hankali aka kore shi ya koma da ya koma gidan sai ya ji bakin ya dawo in ya dawo zai zo ya fada sai bakin ya kuma kulle har dai Fir'auna ce ku bashi kashi ne kuma dawa kuma sai da aka tafa shi da ya kuma sai san wannan abin haihuwar wani daban ne daga Allah ne kuma ya sa wa ransa duk rabbi ya bayyana matsayin annabi shi zai fara imani da shi to wala mu shi a cikin tafsirin ta ce kuma haka ne fa shi ne farkon wanda ya yi annabi Musa kuma ta tabbata gare shi ya sana a cikin dukin ya bata kuma aka saka shi annabi Musa a ciki aka jefa cikin ruwa to kuma daga nan sauran kisa za su biyo wa yanzu da abin da ubangiji ya faɗa mana a gaba amin lallai Fir'auna ya kasance daga cikin mabarnata shine da ya dinga kashe waɗannan jarirai mu kan ji ubangiji muna nufi ne mu yi baiwa ga waɗannan da aka sanya suka zama raunana a ban ƙasa sannan mu sanya su ne jagorori wanda za a yi koyi da su cikin alheri sannan mu sanya su ne za su gaje ƙasar ma bayan mun harkar da Fir'auna sannan mu tabbatar da gadajensu a ban ƙasa shi ne ƙasar Misir da kuma ƙasar Sham don mu nuna wa Fir'auna da wazirinsa Hamana da kuma rundunarsu baki ɗaya mu nuna musu abin da suke tsoro ɗin sai ya afku so da yake ka haifi Musa yanzu da tafiya da mulkinsa to sai abin ya fara yadda ba su so. Sai muka yi wahayi gama ba annabi Musa ya ce yuha nazu cewa ki shayar da ɗanki shi ne ta shayar da shi tsawon wata uku. Amma in kin ji tsoro ya kar wani mummuna ya shafe shi to ki jefa shi a cikin kogi shi ne kogin Nil. Kar ki ji tsoro domin yaron ki ba zai nutse a cikin ruwa ba sannan kake bakin ciki da rabuwa da shi. Lallai mu ne za mu dawo da shi zuwa gare ki sannan za mu sanya shi ma daga cikin manzanni wannan wahayi da Allah ya ce ya yi mata to wahayi ne na ilhama shi ne kuran a kimsa ma ka ji fahimtar a zuciyarka ba tare da an gaya ma kalmominsu a baki ba kamar yadda babu musabi kwana shi ko yake cewa in mutum yana jin yunwa waye ki gaya masa yana jin yunwa ya nema abinci ai kaga Allah ne ya gaya maka amma ta yaya da wani yaren da wani harshen sai da kurin ka ji fahimtar ta zo maka amma ba ka gane ta irin wannan ne wahayin ilhama مفاجئ جدا.
فلما هو على فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا.
تشكما فرعون ينا دوت آد يعني فقولا إذا ما تل. آد يقولا إذا تلي حبا. كما سكت زوجة رش الله فيها دكتة. كما بعض لبعض ساكا دكتة كنا نقول إيه فاس تدبا كينجين. تاجما كما أنا تماجين اللي كده جزء يزين كذا. Sai bokaye suka gaya masu suka ce amma mun ga a cikin bincikenmu mun ga akwai wata dabba ta ruwa kamar za a samu wata dabbar ruwa yawun bakinta ne zai warkar da cutar to shi za su yi sanya wasu sojojinsu kullum suna yawo a gaɓar ruwa cewa an ce masa wata ran wata dabba za ta fito daga cikin ruwa wata halitta za ta fito daga cikin ruwa ita ce yawun bakin ne maganin cutar S to kullum suna kai kawo a nan. harran da sai aka tsunta wannan akwatin suna buɗe su ga jariri a ciki abin ya ba su mamaki da suka dauko sai suka kawo wa shi Fir'auna faltaka dawa a Fir'auna sai zama su mutanen Fir'auna sun tsunto wannan akwatu ne yakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama magauci gare su shi annabi Musa kuma ya zama dalilin bakin ciki a gonsu su ba sani ba sun dauko shi sun kawo ana budewa kowa ya kalle shi Allah ya jefa mata wani irin kurji ne da muhabba da an kalle annabi Musa da san sa kawai shi har shi Fir'auna duk da yana son ya kashe shi amma kuma yana da son sa a zuciyarsa to farkon abin da ya fara budewa ke mata sai ce ku ɗebo min yawon bakin yaron nan mu gwada wani abu ana ɗebowa aka ja ka shafa a yarinyar na kawai duk inda ka shafa sai gurin ya wanke duk aka shafe jikinta gaba ɗaya da yawon bakin nan gaba ɗaya sai ta warke tas to ta warke fasar mamakinsa ya tabbata amma kuma sai tsoron sai kawo sai ce to da wuya wannan yaron ku ba shi ne wanda muke gudu ɗin nan ba don ba mu taɓa ganin wani mutum a ce yaron ba yawon bakinsa kawai zama gina wannan daga dukkan alamu shi ne wanda muke tsoron abin ya zo sai ita Asiya matar su ta ce a'a
inna fir'auna wa amana wa juduhu ma kanu khadin
lallai fir'auna da kuma wazirin sa Hamana da rundunar su sun kasance masu kuskure ne domin suna saba wa Allah sun kashi jagirai kuma suna cewa shi Fir'auna shine Allah
wa qala inna fir'auna qur'an wa amilihi wa la kala da duru
sai matar Fir'auna wato nan Asiya ta faɗa ga Fir'auna cewa ka sanya wannan yaro ya zama sanyin idani ya gare ni da kuma gare ka la taqtulu ina roƙon ku kar ku kashe shi ku bar shi ya kusanta ya amfane mu ko kuma rike shi ma ya zama ɗa irin sabanni wanda ake cewa adoption to su ga nema haka a halin su ba san irin yadda zai zama a gare su ba babar to shi kenan da aka zo ta ga haka ta ce kar a kashe shi ƙurasa ainihin ne wala kai ce a ƙurasa ainihin laki dai sanyin idaniya ne gare ni sanyin idaniya gare ka ita a sanyin idaniya gare ki ke kada ni ƙurasa laki biyo nan yara to sai zama kamar yau kansa baki kuwa cewa a banda shi sai zama ku bala'i a gunsa tun yana ƙarami annabi Musa yake wahal da Fir'auna Fir'auna yana da gajarta kuma yana da dogon gemu haka ana cewa duk gemun nasa kamar tsawon sa ɗaya da gemu da shi da gemun tsawon sa ɗaya in ya zo zauna a nan Musa kuma yana son Musa da ya zo na shi a kan ɗana da wasa da shi a kawo shi a ɗaya masa kewa a nan Musa fa ke da ya kama gemun Fir'auna a bindiga sai ga Fir'auna a ƙasa da kan ku jira kibar da shi tirim sai faɗi da shi yana ƙanƙani ma in yana masa wasa ya ɗauke shi na sai kip ya kima masa mari sai ya ji kamar marin babban mutum haka ya dinga masa abubuwa liya kuna lahum aduwan wa hazana Allah ya ce dama dan ya zama mazauci gare ya zama bakin ciki a gonsa ne sai ya ji za a dinga wa harshe shi don wannan lokaci zuciyar babu annabi Musa mun ci tafi da gare shi sai ta wayi gari babu komai a cikin sai tunanin Musa
in kana da tunanin lawla awana ala qalbiha
haƙiƙa ta kusanta ta bayyana cewa shi ɗanta ne ba don dai mun tabbatar da zuciyar ta bayyana Ubangiji muka sanya nutsuwa a cikin zuciyar don ta zama daga cikin masu gaskata alƙawarin Allah da Ubangiji ce ta yi haƙuri zai dawo mata da abinta sirri da ta zai ta ce ɗana ne kuwa na gona sai ta faɗa ga ƴar uwarsa Maryamu ta ce ki bi sawun akwatin nan ki ga inda zai je da haka ta je ta tsaya daga nesa tana ganin duk abin da yake faruwa a gidan Fir'auna su ba su san tana kallon su ba ta sai muka haramta masa nono na dukkanin masu shayarwa kafin zuwan babarsa saboda tun da jariri ne da fari kafin a tsinto shi gidan Fir'auna Ubangiji ya azurta masa abinci ta iyatsunsa biyar in ya sa wani ɗan yatsan sai ya tsotso nono in ya cire ya sa wannan sai ya sha ruwa ta ciki in ya cire ya sa wannan sai ya gina shan zuma in ya sa wannan haka abin cikin iri wani gije ruwa ce masa a cikin yanzun amma ana tsuntar shi aka kawo gidan Fir'auna kuma sai zama yanzu ne in yi wannan sai Fir'auna ya gane da haka sai zama dole yana buƙatar abinci sai ta kuka sai ta kuka to a nemo da za ta shayar da shi mana tunda mun yadda za mu kyale shi za mu yanka to aka tafi neman wanda za ta shayar to duk wanda ta zo din aka ga aka ba shi nonon ya sha sai ya kisha duk wanda aka ba shi sai ya kisha ubangiji zai haramta masa haramna alaihi maradiya min qabl
فقالت هل ادلكم على اهل بيت يغفروا لكم وهم له ناسكون
تسي اذا واتو بابا تاسا اقوى تاسا wannan nan maryamu take bibiya a kwatin sai ta bayyana to ni ina da na san wani gida can ma akwai jego anyi ko su za a nemo su shaya muku da wannan yaro kuma za su yi nasiha gare shi ma'ana za su yi kyawun raino gare shi
فرددناه إلى أمه كي تضرع عنها ولا تهزنا ولتعلم أن وعد الله حق
سيما إذا شيء سواء كما هي في هذا domin idan ya tafi sanyi da haduwa da Annabi Musa kar sai bakin ciki a wannan lokaci na cewa ta rabu da kanta dan kuma ta san cewa ashe alƙawarin Allah da ya mata alƙawari ya ce ina raduhu ilayki za mu dawo muke danki ta san ashe alƙawarin gaskiya ne ba sabani ne a cikin sa ba tana zuwa ita ta ba shi nono kurin sai kama yi ta jayi ta Fir'auna ya ku sai gani abu zai gani yace to ke ya ake duk sauran wanda suka zo ya ki kama nuna sa amma ya kama naki Allah ya sai kin musa mata hikima sai ta ce eh saboda abu biyu ne na farko ina da tsafta jiki na kanshi yake baya wani na biyu wato nonan nata sai yana da daɗi ne ba irin na sauran bane to dalilin da yasa Musa ya kama kenan wawan sai yadda sai to yanzu mun gane sai dai da yawa daga cikin mutane ba sun cewa ubangiji na cika alkawari ba yayin da Annabi Musa ya kai wato ƙarfinsa shine ya shekara 30 a gidan Fir'auna kuma ya shekara 10 a Madyana gidan Annabi Shu'aibu to sai muka bashi hukunci ko muka bashi ilimi ma'ana muka bashi annabta kenan duk annabawa ba ki ɗayan su ubangiji na aiko su ne a shekara 40 kun banda wanda ya wari daga ciki kamar annabi ya haya ya ce wa ata na hulu hukuma sabiya shi ya haya mun bashi hukunci ma'ana mun bashi annabta tun yana karamin yawo amma ka'ida annabi ba ya zama annabi sai shekara 40 shi annabi musa shekara 30 a gidan fir'auna ana da yawa to bayan ya shekara 30 din kuma sai abin da ya akwai aku tsakaninsa da wanda mu kibbe kamar da zamu ji gaba to dai mare shi ko tun kuɗe shi ba da ya mutu sai ya gude bagari san da wani mumin ya zo ce da shi to fa har in ne ga wannan nasi hina naji mutanen nan suna shirya ma makirci za su kama ka suka shi ka fita ga bagari to dai mutu sai ta kuma da yana yaji kuma da abin da sai shekara 10 a can to kaga ya shekara 40 kenan shi zai akan hanyar dawowa sai ya gado wuta a shekarar sa yake yana zuwa kuma sako bai sauka duka baki da shi ne ubangiji yake cewa yayin da ya kai cikin karfin sa shekara 40 to sai muka bashi hukunci muka bashi ilimi
wa kadhalika najzi al-mufsidin
irin haka dai muke saka wa masu kyautata ta aiki
wa la kana madina da alayhi qablatin aliha wa wajadniha rajulati yaghtasila hadha min shi'ati wa hadha min adwi
annabi musa mun ji tabbata gare shi ya shigo wannan gari na Misra shine garin Fir'auna sai alahi da gabatin min aliha wato lokacin da ake rantsawa da rana dan a rage bacci lokacin kai lula kowa ya kwanta yana bacci su shi ku dai lokacin ya dawo cikin gari da ya je wajen gari to lokacin da ya shigo sai tada wasu mazaje guda biyu suna fada tsakanin su wannan daga cikin jama'a sa ne bani Isra'ila wancan kuma daga cikin magautan sa ne kibdawa mutanen Fir'auna sai shi wanda yake daga cikin jama'ar tasa sai ya nemi taimakon annabin Musa a bisa wanda yake magaucinsu abinda ya faru shine ya sassare itace ya daure kuma yake lallai sai wannan mutumin bani Isra'ila inji shi wannan da ke da lalle shi zai dauka yaje kai gidan Fir'auna dama haka yake mutum da mutane ya mai da mutanen gari bayin sa saman wannan Isra'ila kurin sai a fara ma aiki a take kai to ba haje ne kurin ya ganshi zai ce sai ya dau ice ya kai gidan Fir'auna shi kuma yake da dauka sai ka bari kici to ana haka sai mun sabu to Musa kuma dan gidan Fir'auna da ake ganin sa dan sani kira shi zo da Allah ka taimake ni kaga dai abin da mutum wannan yake ne da karfin sa ya ce sai na zo na yi aikin wahala in dauki ice kai gidan ku kai gidan Fir'auna ina zuwa ice kai ne ku tunani ne kai aka sa aiki kuma ka samu Musa za ka kawai dunkula hannu da shi shi yana nashi zai faɗi mutu ko ba ne ya sai kashe shi ba dan duka ne wanda yake bai wuce ka tunkula mutum ba haka to amma imtihani ne na Allah wanda kuma dama a haka sako yake hanyar cewa mutanen kirki abu ne da wannan fara kullun sai zarce kuma da wani abu da ba ni ya sai ba daidai ba kawai yana taba shi kawai sai kuma sai shi ke da sai gawa subhanallah hankali tashi
ala hada min amali shaytan
sai annabi Musa mutu da fata gare shi yace lalle mutu wannan mutun aikin shaytan ne dan ni ba ni a san kashe shi ba
innahu aduwwun
wa jinnu wani abu wanda yake mummuna to ga shaytan ake raba shi ba ga Allah lalle shi shaytan abokin gaba ne ga dan adam ko mai kwacewa ne mabayyani sai annabi Musa ya faɗa yana mai nadama a zuciya ta sa ya ubangiji hakika na zalunci kai na da nayi kisan kai to ka gafarta mu sai ubangiji ya yafe masa lalle ubangiji ya tabbata mai gafarta zunuban bayin sa mai jin kai ga mu'minai sai ya faɗa cewa ya ubangiji da sababin abin da kai ni'ima gare shi da ni na wannan gafara da kai mun da kuma isma da ka bani to ni gobe zan zama mai taimaka wa masu sako ko wanda suke masu bijire maka ba sai annabi Musa ya waye gari a cikin gari yana mai tsoron sakamakon da zai fito wanda zai bayyana cewa aka gano shi yake kisan kai to ya san akwai sakamako mummuna akan haka balle dai mutumin Fir'auna ya tashi dan fada sani kuma ya tara kau ya zama yana sauraron me zai kullu sai ina za a kullu masa kawai katsam ya kara fitowa yau ma sai ya ga wancan dai na jiyar da aka yi faɗa shi da shi ya taimake shi sai ƙara ganin sa kuma yana ƙwala masa kira istighfaruhu yana ƙwalla masa kira Musa Musa zo ka taimake ni gan shi da wani kuma yanzu to kai ashe dama halinka ne kenan jiya jiya da na taimaka maka kuma yanzu ka sake zuwa ka ɗan gudu ta rigima annabi Musa sai ce da shi lallai kai mabayyanin bata ne saboda abinda ka aikata jiya kuma yanzu ka zo kake ka ƙara to ya nuna cewa kai ne baka da gaskiya yayin da ya nufin zai taimaka masa ya kama wancan da yake abokin gabansu ne shi ma wancan ɗin bukin ɗin ne wanda ake faɗan da shi yau to shi kuma wannan sai tsammaci saboda ya riga ya ce in naka naka wuyi muri ya yi kansu gaba da kai yi tunanin ne aka ji mu ashe zama aka ji jiya nan da tare ma faɗa yau ma ka sake shiga ciki kai dai baka da gaskiya to jin wannan kalmomin da annabi Musa ya fita sai tsammaci kansa yau shi zai bangaji ya ga an bangaji wani jiya an mutu kuma yanzu ya yi kan zai ce a Musa a turi da an taka sauye ka so kake ka kashe ni kamar da ka sharai jiya babu wanda ya san shi yake sajiya babu wanda ya san annabi Musa ne ya kashe jiya nan sai ya faɗa so kake ka kashe ni da ka kashe jiya to in tuli da Allah to kuma da barka so kake ka zama jaddari a ban kasa shikenan ba za ka zama cikin mutanen kirki ba ka dinga kisan mutane kawai shikenan ka kashe wani jiya za ka kashe ni ba wani abu kake nufi ba kai Musa sai dai ka zama wanda kake wato mai dagawa a cikin ƙasa ba ka so ka zama daga cikin masu gyara ƙasa shi zai ka bar ƙin kisan kai to sai shi wannan mutum da za a tare faɗa sai ya ji a kunna sa dama Musa ne ya kashe wannan mutumin da ake neman waye kashe shi sai ya ruga gidan Fir'auna ya ce ranka ya daɗe wanda ake neman wa ba san waye kashe shin nan majiya to Musa ne wannan Musa yace Musa nan gidan dai Musa na ke shine kashi
wala arum min al-madinati yasin
sai wani mutum yazo wanda yake mumini ne yayi imani da Allah Musa koko a baya son abin da Fir'aun ya ce dan zahirin aya yana lokacin ba ai wannan Musa wahayi ba a fadi masa wahayi amma dai shi yayi imani ma'ana baya son abin da Fir'aun ya ce kuma yana cikin fada Fir'aun da shi ake koko to yaji da abin da aka kulla da aka sai yazo daga karshen gari yana gudu yazo sa wannan Musa
ana ila musin ana wala
ya ta yi rola nika ne ga tuluwa a cewa mutanen Fir'auna suna yin mitin wato mana ana tattauna a kan kanar shawarar wani don su kashe ka da aka faharuj min madinati shawara ta ka bagarin nan in ni laka minan nasi yina ni nasiha nake maka ka bari gari sun ka bari su gama shawarar nan su mutu in zai kama ka abin ba zai kyau ba sai annabi Musa ya fita daga cikin wannan gari na Misra a halin yana jiran ko yana sauraron abin da Ubangiji zai yi da shi sai ya ce ya Ubangiji ka tsere da ni daga mutane wanda suke azzalumai su ne mutanen Fir'auna yayin da ya fuskantu wato bangaren Madiyana shine garin annabi Shu'aib mun ci tabbata gare shi wanda yake tafiya kwana takwas ne tsakaninsa da Misra inda ya bari wato sai ya tafi yana cewa a sai rabbi an yi hadin nisa a sabi ya kusanta Ubangiji na shirin da farki wanda yake madaidaici yayin da annabi Musa ya je wannan ruwa na Madiyana wato rijiya ce ko kuma makiyaya mashaya ce inda ake shayar da dabbobi to sai ya tadda mutane dan da zo suna shayar da dabbobin su sai kuma ya tadda waɗansu ‘yan mata guda biyu koma bayan waɗannan jama’a su kuwa suna tsare dabbobin su suna hana su gaban su je su kutsa cikin dabbobin mutane su sha ruwa to sai annabi Musa ya rawa gurin wannan ƴan mata kace ku koya labarin ku yake kowa yana shayar da dabbobi ku kuma kuma yayi bai kuna tattare na ku kafi sai ƴan mata guda biyu suka ce da annabi Musa mun ci da fada gare shi mu ba ma shayar da dabbobin mu har sai masu makiyaya sun gama gaba ɗaya sun bar gurin ku saboda ba zai yi muna mata ni gogayya da maza a wajen shayin dabbobi ba hakan da yi daidai da mutunci ba babanmu kuma tsoho ne ba shi da iko ya iya zuwa ya shayin dabbobi da kansa mu ne zai za mu tsaye to mu kuma ba mu da iko mu cikin maza sai sun gama sun tafi sannan yi annabi Musa mu ci tabbata gare shi zai ce to ku zo sai ya ja su zuwa wata rijiyar daban ba wannan da mutane suke dandazo a kanta ba sai ya je shayar musu dabbobin wato rijiyar ba kowa ke yin zagunta ba saboda sai mutum goma sun haɗu suke ɗauke murfinta saboda nauyinsa da dutse ake mata murfi mutum goma suke haɗuwa su kakkama kafin su sauke shi amma nan Musa da za shi kaɗai ɗauke murfin ya aje ya shayar musu dabbobin ya ce ku kora ku tafi sannan kuma ya koma jikin wata inuwa ya tsugunna yana neman ya huta yana cewa Ubangiji ka san dai ina buƙatar abinci na haka ina tawassuli da abin da ka sauka min na annabta to ka bani abin da zan ci sai ɗaya daga cikin matan nan guda biyu ta dawo wata samu annabi Musa mun ci tafi daga reshi tana tafiya a cikin jin kunya sai ta ce baban mu yana kiranka domin yana so ya sa kanta masa da ladan abin da ka shayar da dabbobi gare mu shi annabi Musa mun tabbata gare shi a wannan tawassuli da ya dama abin da yake nema kenan abinci yake so yayin da zai gaya masa to da ya so ya hannu gaban ya je saboda ta ce baban mu yana neman ka zai sakanta masa ladan aikin da kai mana to da sai ya so kar ya je amma kuma sai tana addu'a da shi fa ya roki Ubangiji ya bashi abinci na ka sai bita suna tafiya sai ga iska da take kadawa gari tana nema kaman ta dan yaye mata karanci saboda tana ka tsafafin ta haka sai ce dawo bayana sai ta dawo bayan sa sai ce duk inda zamu yi ki dauki tsakuwa ki jefa min alamar kinna mun hanya in zamu yi dama ki jefa tsakuwa dama in zamu yi hagu ki jefa tsakuwa hagu kacci magana da mun magana ki tsareci ne a gona kar kuma ki shiga gaba na an kalle ki wani fitina ta auku to haka suka tafi haka daga nan sai ta ƙara gane wani abu da ta ga ƙarfin sa yanzu kuma ta ga amanar sa to suna zuwa ita da Annabi Shu'aib ya tanaji abinci yace zauna ka ci sai yace ina son in ci abinci amma ina tsoron ya zama wannan abincin da ka tanada kayi ne don ka biya da ladan abin da na yi wa 'ya'yanka ni ko mutum ne da lafsu daga wani gida gidan da ba a karɓar tukwici akan aikin alheri sai yace a'a ba haka bane yace mu ko mutane da muka gina akan yin garar baki saukar da baki dama da haka wannan abin da ne maka garar baki ne ba shi da alaka da abin da kai to sannan ya zo na ya ci abinci bayan ya ci abinci da bai shi to me labarin ka daga na kace sai ai kaji ni ne Musa da Imran daga Misra nake ga abin da ya faru tsakanin Fir'auna kuma gudowa ne yanzu haka nema na ake a kashe amma na ci ne zama inda zan tsira sai ci to abin ya zo da sauki haka ne dama ni ina bukatar makiyayi wanda zai mun aiki da zai hana sai ka zauna a nan a jefi tsuntsubi da hoji ɗaya ka tsira ka samu mafaka kuma ka yi ɗan shekaru a nan ka yi mun aiki kuma ka samu ladan aiki ya ka gani yayin da ya bashi labarin lam abin da yake tafi da shi sai ce da shi kan tsoro ka tsira kafin mutane a zalimai su ne mutanen Fir'auna abin da ya sa yi a masa haka saboda mulkin Fir'auna bai kawo mata yana ba bai iso nan ba wanda ya tsangarin ba da yana baya cikin inda yake karkashin mulkin Fir'auna da haka ba zai iya kawo hannunsa nan ba to ita waccan ko ɗaya daga cikin mata yan guda biyu ko dai ita ce babba ko ita ce karama ba su saɓani sai ta fara ta ce ya abace istajirhu baba ina ba da shawara ka ɗauke shi aiki daga nan ta koma tona kanta ita tunaninta da tunanin baban nata ya saba babanta yana tunanin ya samu mutumin kirki da zai ba wa auren ƴarsa ita kuma tana tunanin an samu mai ƙarfi wanda zai shaje dabbobi sun huta da aiki to tana cewa istajibu din nan sai baban ya gane tuna magana ita ce dai wanda aka aika ta sai ga yato shi dama tana faɗar wannan ita to da wani abu a ranta ya gane zancen to hadda ya goma mafi alherin wanda za ka ɗauke shi aiki dama shi ne ƙarƙarfa wanda zai iya buɗe rijiya shi kaɗai shayarwa kuma sannan amintacce ne wanda ko tsare shi mace ba zai yadda ya gani ko wani abu ya afku ba da haka wannan shi mutan canta daga nan ya gane cewa ta miƙa kanta sai Annabi Shu'aib ya ce da Annabi Musa ni ina so zan aurar da kai ɗaya daga cikin ƴaƴan nawa mata guda biyu wato amma bisa sharadin za ka yi mun sadakin shi ne za ka yi mun kiwo za ka yi mun aiki na shekara takwas in ka cika shekara goma wannan daga gare ka ne kai kaso ni dai takwas na tsara maka amma kuma Annabi Shu'aib zahiri shekara goma yake so sai dai yana gudun kar ya zama ya tsaro da yafi shekara takwas amma in ka ƙara sun kai goma ba laifi ni dai ba na so ne in takura maka da sannan za ka same ni in Allah ya so ina daga cikin mutanen kirki masu cika alƙawari bayan ka gama aikin ka zan biya ka ladan ka yadda muke alƙawari zan aurar da yarinya ba zan fasa ba sai Annabi Musa ya ce wannan dai tsakani na ne da tsakanin ka kowanne daga cikin ajalan guda biyu na cika to babu wani laifi a kaina tunda ka ban zaɓi ka ce takwas ko goma to bashi a haka in takwas din nayi na ga zan tafi shi ke nan in na kai goma kuma to amma dai zahirin aya da kuma kissar yana nuna cewa shekara goma ne zahirin aya ne shekara goma ne saboda daga san da ya wuri gurin Annabi Shu'aib kaga san da ya zo gurin shekara 30 in ya shekara takwas ne 38 kenan to amma kuma sai muka ga yana fita daga gunsa akan hanya ba su ƙara samu misra ba abin da ya akwai afku ubangiji ya bashi wahayi shi ko wahayi a shekara 40 ake dan haka sai mu gane shekara 10 a gurin annabi sha'ib idan suna tafiya a hanya annan jijin san Allah tabaraka wataala
wallahu ala ma naqulu
ubangiji dai shine sheda a bisa abin da muke ambato tsakanina da kai
فَلَمَّا
قَالَ لِي مُوسَى أَنَا لَا أَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ إِلَّا أَنَّ الْمُجَادِلِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَا أَعْلَمُ 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 dutsen da ake cewa duri sina'a sai ya gano wata wuta to sai ce da matar ta su zauna anan inna ala sunar na gano wuta haka bari in je kuna zo miki da labarin hanya na ma dai mun rasa inda zamu yi mun nemo labarin hanya auji zo tin nan ne la'allakum tasaluna ko kuma in samu wani garwashi na wuta ko kiya ji dimi
falamma aliya nudiya min kafir wa min
إِلَّا مُبَارِكَ مُبَارَكَ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَعْلَمُ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ لا موسى يجي وانا وطا سيجي أنكراشي تجي فان وانا واجي وانا زازا داما أبجيري وانا دي كني على بركة أبن دي تانا على بركة سبودة الله يجي وانا موسى أبو أجي فان بشيع سيجي أنكراشي أنشي أن يا موسى innani ko inni ala allah rabbul alamin musa ba fauta bace ni ne allah ubangijin talakai
wa alayhi asar
jefan da san danka
alamari asadu kana ajanum walimujram walam yajib
yayin da musa jefan da san dansa sai ga tana karkatawa tana tafiya kamar wata karamin macijiya annan musa sai juya da gudu zai gudu bai tsaya ba saboda tsoran abin da yake ni
ya musa almin wala tasminna min
alayhi sai aka ce da shi ya musa gabato karka juya da gudu kana cikin tsoro domin kai kana cikin wanda suke ababan amincewa ba abin da zai same ka ka shigar da hannunka a cikin aljihun rigarka za ka fitar da shi yana mai haske ba tare da jin zafi ko kuma wata cutuwa a jikinsa ba sannan ka taro fuka-fukanka ma'ana hannunka ka dora shi kan kirjinka saboda tsoron da yake cikin kirjin ya lafa za ka ga mutum in yana cikin tsoro sai ka ga ya danne kirjinsa haka to duk wannan Allah ya koya min musa haka cewa to dora hannunka akan kirjinka saboda tsoron da kake ji din ka samu ka nutsu wannan hannu da muka baka mai haske da kuma wannan sanda da muka baka mai zama macijiya hujjoji ne guda biyu da zuwa gidan kai zuwa ga Fir'auna da mutanansa lalle Fir'auna da mutanansa sun kasance mutane ne fasikai sai ce ya ubangiji ai na yi kisan kai a cikin su na kashe musu wani baki ɗaya ina gudun kan je nima su kashe ni dama nema na suke yi ga dai ɗan uwana annabi Harunu dama ya fi ni fasahar harshe saboda shi bakinsa ba gura-gura ni ko ina magana akwai tsamin baki wani abin ba a fahimtar ne na faɗa to ka aika shi tare da ni don ya zama ya dinga gaskata na ina faɗi magana wanda ba a gane ba sai ya musu sharhi wanda kuma aka gane ya ce ya gaskiya ne saboda ina tsoron ka in je sare kwantar da ni sai ba daga gare ka na zo ba sai ubangiji ya ce da shi da sannan za mu karfafe ka da ɗan uwannan naka za mu karfafa bayan ka da ɗan uwanka shi Harunu mu sanya muku kuma rinjaye akan waɗannan mutane na Fir'auna ba za su iya isuwa gare ku don su su da ku ba ku je da ayoyin mu ga su mun banku ku ku biyu Haruna da Musa ku ne za ku yi rinjaye da ku da wanda suka bi ku yayin da annabi Musa ya zo musu da ayoyi waɗanda suke mabayyana sai suka ce ai wannan ba wani abu bane tsafi ne kurum wanda yake an kirkira za a zo an na mana hannu yana haske ku kuma sanda na tafiya
wa zaiha biha ba ina mawali
mu mutaba jin zancen wani annabta a cikin iyayenmu da suka shude a baya a ce wani ga wani ya zo daga Allah yake ba san wannan ba
wa qala munzira bi alam liman jaa bihi ومن يقول له عزم
في الدين سيئا موسى يفتح قريسو سيئا أبن قجينا شيني مفي سني دا وان ديزو دي شريع دا قريشي دا كما وان ديزا ما كيكاوان قلشي شيني لاهينا مي شو لا تطبط أحن ننسى
إنه لا يبيه الظالم
للي شي يد شأن يكي الظالم يبايا رباوتا شيني كافي
وما لك نعم يا أيها الملو ما عليك لكم من الله
الزهيري سيئا فرعون يتي يا أكو جماعة ni ban san kuna da wani kokon bauta ba ni ba
auliya man alaini fajani farhan la biha qali la ilaha illa huwa wa inni la'udhu min al-kafirin
sai ya umarci wazirin sa Hamana yace da shi fa auqli al-din eh wato ku hura mun wuta a saman gini kaman dogon gini kato wanda yake bene in Hausa man sa sannan a saman kuma kai hura mun wuta to ni kuma zan je wato in gano ubangijin annabi Musa da yake cewa akwai Allah a sama zan je in ganshi dan ina tsammanin fakariya yake Musa abin da yake faɗa din nan sarifa ce babu wani Allah
wal kafara huwa wajluhu min al-fi ghayr al-hajj wa man ra'ana hu ilayna la yarjun
fir'auna da shi da rundunansa sai suka yi girman kai a ban kasa shi ne kasan Misra ba da gaskiya ba sun tsammaci cewa ba za su dawo zuwa gare mu bane sai muka rike su ji Ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi da rundunansa duk kuma muka jajjefa su a cikin kogi muka halakar da su a cikin su sai duba ka gani yaya karshen wayanda suke zalunta kawunan su ya kasance shi ne mun halakar da su mun sanya su a nan duniya sun zama shugabanni ne masu kira zuwa ga wuta kamar yadda muka sanya annabawa suna kira zuwa ga aljanna a wurin alkiyama kuma su ba za a taimake su da komai ba mun biyar musu da jin kunya a nan duniya shi ne la'ana inuwa ta tabbata gare su a duniya sannan a wurin alkiyama za su tabbata a cikin ababen nisantawa ga furar rahamar Ubangiji haƙiƙa mun bawa annabi Musa mun ci tabbata gare shi littafi shi ne a taura bayan mun halakar da wato zamanin mutanen farko su ne mutanen Nabi Nuhu da Adawa da Samudawa da wasunsu sannan mun ba shi wannan littafi ne don ya zama mai nuni ga mutane ya zama basairun linnas hanya ce da za su tarwai ga mutane wanda yake son su gaskiya ya zama shari'a ne ga baran bata kuma jin kai ne don su wa'azu su imani da Allah
wa ma kunta bi jahilil ghaibi in ladaina ila Musa
ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ai baka nan a gefen wannan dutse a bangaren yammaci inda muka gana annabi Musa yayin da muka zartar da al'amarin magare shi muka ba shi annabta ba ka wajen
wa ma kunta min ash-shahidin
baka zama daga cikin wanda suka halarci sannan muka wa annabi Musa annabta ba
wala inna an kana quruna wa tadara wa alayhi wa al-umur
sai da cewa mu mun fitar da wasu zamanna wato a bayan annabi Musa din bayan halakar da mutanen Fir'auna to mun zazzo da wasu al'ummatan kuma da yawa su ma dai jinkirin da muka yi musu yau da gobe sai yasa suka yi tsaurin kai suka tsammaci ma balahira
wa ma kunna sawiyan fi harwarina tabadu alaihim ayatina
baka kasance kuma ka zauna a cikin mutanen Madina kana karanta musu ayoyinmu ba da mu ba aike ga zuwa gare su ba
walakinna kunna murjiin
sai ne cewa mu mun kasance masu aike ne ga manzanni a cikin kowace al'umma ba al'umma da muka kyale babu manzanni
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ
نَادَيْنَا يا رسول الله أي باكا نان أجيبان دوتان طور سيناء يا إنما كتلا النبو موسى مكتشي يريك أبتلا دشو
ولكن رحمة من ربك يرزق قوما ما أليهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
أما سيدي سيوى من باكا لابارا دعا بندي أوكو tsakanin mu da annabi Musa din da kuma mutanansa mun baka dan ka gargadi mutane mutanen da babu wani mai gargadi da yazo musu kafinka sune mutanen makka su laraba ba ta bai ko annabi a cikin su kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba annabi Muhammad shi farkon annabi a cikin su to mun yi haka ne ko cewa su sawa azu kuma su koma ga Allah su imani da shi
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما كسبت أيديهم ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتنا ونكون من المؤمنين
إذا ما دنكر يا زلمة مصيبة ta shafe su ita ce hukuma bace sabon abin da hannayen sa gaba sanar da kafirci da wannan sa sai suna cewa ya ubangiji me ya hana ka aika mana manzo mu ma in mun gane abin da manzo ya zo da shi mu ba ayoyinka wanda ka aika da su mu zama daga cikin mu'minai ya zaka rike mu kawai da azaba ba tare da manzo ba
falamma ja'ahum al-haqqu min ihna qalu lawla utiya mithla ma utiya Musa
amma yayin da manzon ya zo musu da gurin shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai suka dinga cewa dan me kuma ba mu irin abin da aka ba annabi Musa na daga mu su zai ba da ka tashi zuwa Muhammadu sai ka zo da sanda ka sake shi zama cije da annabi Musa ko ka zo da hannu in an sa a cikin aljihu ne da mahaski ko ka zo da wani abu daga cikin irin mu'jiza da Musa amma ka zo haka karan zika zuwa ai ka kiwa gaburi da kullun gaburi ne ba yadda za ka kashe su Allah ya shehu sun ce a aiko manzo an aiko manzo kuma to ai ba bashi irin abin da aka ba nan Musa
awalam yaqru bima utiya Musa
to ba su ne sai kafirce da abin da aka ba annabi Musa din tun kafin ka ba
qalu sahirani tazahara
sun faɗa a cikin lamarin annabi Musa da kuma cikin lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna cewa matsafa ne guda biyu suka zo suna nema su haɗa hannu su kawo da mu ne kan bautar gumaka da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani da annabi Musa da ya zo da Taurat duka san ma kan suna cewa mu duka mun kafirce da duka biyun ba mu yarda da imanin su ba ai annabta su mai zai kuma da tafal da suka zo da su ba shi ne da su ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to ku zo da wani littafi daga Allah wanda ya zama shi ne mafi shiryawa fiye da Alƙur'ani da kuma At-Taura ni sai in bi shi in ku da gaske kuke yi to ku zo da za ku ni sai in bi matuƙar dai ba su amsa maka ba ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga abin da kai kira da shi na daga zuwa da wannan Alƙur'ani to ka sani cewa dama suna bibiyar son zuciyar su ne kawai a cikin kafirci ba da gaske suke ba wane ne mafi bacewa fiye da wanda ya bi son soyayyar zuciyarsa ba tare da shari'a daga Allah ba babu wanda ya fi shi bacewa lallai Ubangiji tabaraka wata'ala baya shirye da mutane wanda suke azzalimai su ne kafirai sallallahu alaihi wasallam amin 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 Allah ji kanmu Allah ji kan iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da masoyanmu da ƴan'uwanmu Allah ya sa mu zama duniya lafiya malamu Allah ya saka masa alheri ya ma Allah ya saka masa alheri kuma zama iya ba Allah ya iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganinsa Allah ya mana arziki a rayuwa da barkar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da muke kauna guri mun gidi Allah huwa ci abin da muke tsoro Allah kare mu kasanmu Allah zai da ita lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya arfan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu lafiya cikin mu Allah ya kare su da lafiya wanda ba lafiyar mu Allah ya inganta lafiyar su da rahman Allah sallallahu alaihi wasallam in mata ba sarki Allah ya bukatun sa Allah ya kara sarki imani Allah ya bukatun sarki Allah ya wannan masarauta ya kara mata martaba barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke taimaka masa umma Allah ya nawo bukatun wanda duk suke wannan siyar addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu wanda suke taimaka mana cikin sha'anin karatu Allah ya taimaka musu Allah ya saka musu alkhairi gurbin da Allah suke fita Allah mai da zuwa Uhud a wurin barka Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiwa dinmu Fatiha da salatul Fati صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدنا صلى الله عليه وعلى اله حتى كرمنا صلاة تطلع بها وابو داود السيري وتكر بها وشر التأثير وتقول لها ولي ونسيرة أن تولينا مولانا فنيم المولي ونيم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وأيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر عن سليم فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر وخاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب الصير قالوا بلي أرجاء أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نرى الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصغير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب الصغير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به ألا يعلم من خلق هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أما من يمشي مكبا على وجهه أحد أما من يمشي سويا على صراط مستقيم ولا بصار ولا بجلاء لإنما ما تشكرون ويقولون متي هذا الوعد إن كنتم صادقين ولنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوه زلفة سيئة الوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل لا يتموا إن حلفني الله وهم إيه أو رهمنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فاستعلمون من هو في ضلال مبين قل لا يتموا إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء مهيا الله رب العالمين صدق الله العظيم الحمد لله اللهم أنبانا به آمين اللهم يا مهي الرفات ويا دافع الآفات ويا واقع المخافات ويا كريم المكافات ويا موئل ويا ولي العفو والمعافاة صل على محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك وعلى مصابه وسفيه وإذني من نزغات الشياطين ونزوات السلاطين وإناث الباجين ومعاناث اللاجين ودوار وصلب الساندين وجير المغتالين وجير المغتالين وأجرنا اللهم من جور المجاورين ومجاورة الجائرين وقف عني وأخرجني من ظلمات الظالمين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم هدني في تربتي وغربتي وغيبتي وأوبتي ونجعتي ورجعتي وتصرفي ومنزلتي وتقلبي وإرضي وأرضي وعددي وأولدي وسكني ومسكني وحولي وحالي ومالي ومعالي ولا تلهك بي تغييرا اللهم أهرسني بعينك وعونك واختصني بأمنك ومنك وتولني باختيارك وخيرك ولا تكلني وحب لي عافية غير عافية وارزقني رفاهية غير واهية واخفني مخاشيا لا أوائي وكنبني إنك سميع الدعاء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قاسم لما سواك ناصر الحاكم الحاكم والهادي الأسرار آلي يا قدر يوم قدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون من المرسلين والحمد لله رب بارك الله فينا